الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان هذا الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله بعد يا اخوان المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يوم 8 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda zo daidai da 18 ga watan uku miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2024 kamar yadda muka saba zamu ci gaba da karatu mun alqur'ani mai sarki wanda masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin damba ka ga bayan da Allah madaukakin sarki da ya mana bayani akan wato kenan Iblisa bayan an halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam akan gidansu da su da mala'iku Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku gaba daya su gaida annabi Adam gaisuwa ta mutuntawa mala'iku suka ansa umarnin Allah madaukakin sarki tunda su daga cikin dabi'ansu shine ba su saba wa Allah cikin abin da Allah ya umarce su da shi sannan kuma duk abin da Allah ya umarce su su cike aikatawa amma shedan sai ya toge kansa a cikinsu ya ce shi ba zai yi ba kuma ya yi kiyasi cewa shi an halice shi daga wuta wannan an halice shi daga yimbo yimbon ma wanda ya ribe ta haka bai ga dalilin da ya sa zai sujada ga annabi Adam ba ya manta da umarni ne daga gurin Allah madaukakin sarki yin hakan ko kuma ya sani ya yi tawaye ki yin biyayya a kan wannan to wannan ya sa Allah madaukakin sarki wato kenan sai ya ɗauki hukunci a kansa dama ka ce no crime should be left unpunished to shi ne Allah madaukakin sarki cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
to Allah madaukakin sarki sai yace qala sai Allah yace masa fakhruj minha to ka fita daga cikin ita aljanna din kenan minha ay min as-samawati ciki daga cikin samai gaba daya ko kuma min jannati adani daga aljanna wato kenan wanda Allah madaukakin sarki ya tanade ta ga bayin sa nagari ko kuma ka fita daga jumlar mala'iku daga yau layin mala'iku daban kai kuma naka layin wato kenan daban me yasa za a yi maka haka wa innaka rajim lalle kai ka kasance wato kenan abin jefewa ne rajim bi ma'ana marjum bishihabi ka zama abin jefewa da wato kenan bakin wuta sauraka an je afeka ko kuma abin nufi shine mal'unun mash'umun daga yau an tsine maka ka zama la'ancacce an kuma shi'untar da kai ka zama duk inda kake wato kenan sai fitina ta bayyana mutane saboda haka wannan shine dabi'a ka dan haka hukuncin da Allah madaukakin sarki ya wa wato kenan abin ne ke shedan dama a ka'ida shine babu laifi da ya kamata a ce ba hukunci a kansa ba idan mutum ya ketare doka to sai a masa hukunci yin hukunci a wanda ya saba doka yakan gyara lamura amma wasarar da ya kyare wanda ya saka doka ba a hukunta shi ba yakan sa abubuwa watakinan su zama sun tabarbare ko da a ƙasa ne koda a gida ne ya kamata duk wanda ya saka doka sai a masa hukunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wannan a lokacin da wata makuzumiya ta yi karban aran gwalagwalan mutane mata sai ta je ta ce ba a bata ba ta hada rikici, daga baya aka mata hukunci ta yin hakan sata ne. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yanke hannunta ga ta kuma yar manya. Aka biyo ta hannun Usama akan yi nemi alfarma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu na rantsa muku da Allah inda Fatima yar Muhammadu za ta sata wallahi da zan yanke hannunta, domin abin da ya kawo halaka a mutanen da suka zo kafin ku shine idan babban mutum ya taka doka sai a kyale shi, idan talaka ya taka doka sai a hukunta shi. Saboda haka ne zan yi wannan hukunci. Turawa suka ce no crime should be left unpunished, babu wani ta'addancin da ya kamata a kyale ba a yi hukunci a kansa. Don haka Allah ya hukunci a kai shaidan a kan wannan ta wurin kai dai. Na farko dai an kore shi daga gidan aljanna, an kore shi daga sama, an kore shi daga cikin mala'iku. Na biyu kuma an tsine masa. Na uku kuma an shi'untar da shi can duk inda ya sauka to musifa ne za ta sauka gun babu alheri. Wannan shi ne ta mu yau. Sannan sai Allah ya ce wa inna alaikal la'anata, sannan kuma tsinuwar Allah ta tabbata a gare ka. Ai wato kidan la'anati tsinuwa ta inji Allah madaukakin sarki ta tabbata a gare ka, kamar yadda ya zo a cikin wata kidan suratul Sad. Sai Allah madaukakin sarki daga yau la'anata ta tabbata wato kidan a gare ka. To kun ga Hausawa suka ce wai idan mutum ya zauna da mai sana'ar kanwa zai yi farin kai. Yau sauraka duk inda mutum ya zanna tare da shaidan to zai ɗabi abin da shaidan yake tare da shi. Anil mar'i la tas'al wa sal an karinihi, in kana son ka san halin mutum kar ka tambayi halinsa, tambayi abokanansa da wa yake hulɗa. Fa kullu karinin bil mukarimi yaftadi, saboda kowa za ka ga da na kusa da shi yake koyi. Idan ka ga fa in kana za sharran fa janibu sur'atan, idan ka ga abokanansa mutanen sharri ne to ka nisance shi kar ma ka kusance shi, kuma hakan da gaggawa. Wa in kana za kaira fa qarin mutatadi, in kuma ka ga abokanan hulɗansa mutanen kirki ne to ka jibince shi za ka abin. Don haka tun daga wannan lokaci aka ce shaidan an tsine masa, an kore shi daga rahmar Allah, an kore shi daga sama, an kore shi daga cikin mala'iku, an kuma shi'umtar da shi a duk inda ya sauka. To duk wanda ya jibinci lamarinsa kuma ko kuma ya bar shaidan ya zo ya rabe shi to hakika wannan shi'umcin zai iya shafansa. To masha Allah.
Qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun.
Allah madaukakin sarki yace qala, sai shaidan yace rabbi ya ubangiji fa anzirni ila yawmi yub'athun, to a dan saurara mu har ya zuwa ranar da wato kenan za a tashe su. A nan da ya ce rabbi kenan shaidan ya yi itirafi da rububiyar Ubangiji, ya yadda Allah madaukakin sarki shi ne rabbu. Rabbu kuma shi ne wato kenan wanda ya mallaki komai da komai, shi ne mai sama, shi ne mai kasa, shi ne mai ruwa, shi ne mai iska, shi ne mai bada lafiya, shi ne mai kashewa, shi ne mai rayawa. Amma wannan imani da ya da rububiyar Ubangiji ba ta sa ya taurin kai ya saba wa Allah madaukakin sarki ba. Don haka malaman tauhidi suke cewa imani da rububiya baya tantance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Domin su ma kafirai Allah ce wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, inna zaka tabu su ahli tsamai da kasa zasu ce baka Allah ne, waye kaza zasu ce baka Allah ne, waye kaza zasu ce baka Allah ne. Ko amma inda giza yake saka sai a zo tauhidul uluhiyya, anan ne zaka tabbatar da haƙƙin Allah madaukakin sarki a bashi. Yanzu kaga mala'iku da suka sun san haƙƙin Allah, don haka da Allah ya ce su fadi su gaida Annabi Adam sai su fadi su gaishe shi, ba su saba ba. Yanzu sun yi itirafi da uluhiyyar Ubangiji a wajen bauta da bin umarni da sauransu, amma shi kuma sai ya saba. Don haka yanzu shi a nan an samu matsala, kuma a nan ne ake tantancewa musulmi da wanda ba musulmi ba. don haka malaikun suka zauna da karimcin su shi kuma take ne ya tafi da take ne shi umancin sa don haka fadarsa yace rabbi ya ubangiji ya itrafi rububiyya ubangiji amma bai itrafi uluhiyya saboda da ba zai saba Allah ba da kuke sarki ba yace ya ubangiji ka saurara mu me yasa za a saurara masa zuwa wato kenan wani lokaci yana da wata manufa da ya kulle a cikin wato kenan zuciyarsa wanda kuma daga baya zai bayyana ta kuma za mu ji menene ta to mu ji ba
qala fa innaka min al-munzirin
qala sai ubangiji fadaukake sarki yace masa fa innaka to lalle kai tabbas wato kenan min al-munzirin kana daga cikin wanda za a saurara musu saurara wanda za a saurara musu wato kenan mana ba za a karbi ranka ba ai abin da yake nufi shine yanzu tunda an fita da shi rahmar Allah madaukakin sarki baya so ya shiga wuta shi shi kai don haka a bar shi dama ya scouting ya samu wa'anda za su taya shi zama a ciki don haka ce Allah a saurara mu kar a karbi raina kanta kenan a nan ma ya itirafi cewa Allah shine yake kashewa kamar yadda yake rayawa amma yana neman alfarma kar a kashe shi tukunna a kyale shi kuma Allah ce mun saurara maka ne amma har zuwa yaushe
ila yawmil waqtil ma'lum
an saurara maka ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga ranar da aka yanka mata wani lokaci wanda yake sananne malaman tafsiri suka ce wato kenan abin da ake nufi da wannan kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake nufi wato kenan arada bihi annabatul ula lokacin da za a yi busan farko da za a yi busa mun san za a yi busa guda uku ko za a yi busa uku na farko mutane suna duniyan nan za a yi yawwa inda zalzala ce sa'ati shay'un azim yawma tarawna hatta tazhalu kullu murdatin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamla wa tara an-nasa sukara kaga wani mutane ba za su fita cikin hayyacinsu ba ma'ana ba za su mutu ba za su fita cikin hayyacinsu za su yi kamar suna maye za su gigita in an yi wannan busar amma za su dawo cikin hayyacinsu ba wannan ake nufi ba akwai kuma busa za a yi wanda Allah ce fasa yi kamar fi samawati wal ardi yawwa duk halittun da suke man fi samawati wa man fil ardi ko wanda duk halittun da suke samai da wanda suke cikin ƙasa duka za su mutu to zuwa wannan lokaci shine aikin da saurara wanda aka mai iblisa ta yi esfiyari da wannan lokacin shi kenan kuma yanzu ba za a sake ba shi wani sirdani a kan wato kenan kowa ba to Allah maɗaukakin sarki zai saurara masa wato kenan ai hina ta mutu da kala'iku lokacin da duk halittu wato kenan za su mutu wani kawalin ya ce a alwaƙatul ma'lum alladhi istafarahu Allahu bi ilmi Allah shine ya fi sanin yaushe ne ne waƙatul ma'lum din amma dai ala ayi hali inda an tuga an tafi lahira ka aiko shi kenan fa'a ta riga ta kare akan mutane ko yawwa dan haka shine Allah ba zai ki saura masa zuwa wannan lokacin yayi abin da za a ga gudun ruwa su gidan ko to mu je
qala rabbi bima awwaytani law zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in
qala sai shi Allah madaukakin sarki yace kala sai shaidan ya sake cewa rabbi ya ubangiji bima agwaitani a dalilin wato kenan halakar da ni da kai la uzayyinana lahum fil ardi wallahi zan kawata musu abubuwa a nan duniyan nan wala ughwiyannahum ajma'ina sannan kuma la za halaka su wato kenan gaba daya anan abin la'akari shine na farko ya sake itirafi da rububiyyar ubangiji ko din da cika lan rabbi amma da ya ce bima agwaita ne a dalilin halakar da ni da kai Allah maɗaukakin sarki ne ya halakar da shaidan Allah maɗaukakin sarki ba shi ya halakar da shaidan ba ko amma shaidan sai ce halakar da ni da kai ya Allah yanzu me aka samu a nan kenan ya tunkuɗe laifi a kansa ya ɗora wa ubangiji Allah maɗaukakin sarki mun bayyana wannan Allah ne ya halakar da shi wannan kuma yana nuna mana wato kenan typical ɗabi'a irin ta dan adam a wajen kin karɓar laifi duk lokacin da muka yi laifi ni haka nake kai ma haka kake kowa haka yake sai dai wani digiri din karɓar gaskiyarsa da kin karɓar laifinsa ya fi na wani haka muke ba ma son laifi Hausawa suka ce wai laifi bashi da uba, kowa baya san laifin sa. Dan haka in mutum yayi laifi, yanda wanda suka tirsasa rayukansu a wajen bin Allah suke dabi'a su shine in sun yi laifi suna karɓar laifin. Da zaran sun karɓi laifi kuma to abubuwa duk za su canja. Yanzu ko a harkar noma ne, kai da baka noma mai kyau ba to za ka zo ka gyara, kaga za a ci gaba. A harkar gyaran mota ne, kai in traffic ce baka gyara ta mai kyau yadda ya kamata ba, in dai ka yarda da haka to za ka zo ka gyara, ma dama akwai kyakkyawar niyya a cikin ta. In harkar sallah ce baka yi ta mai kyau ba, in dai ka yarda baka yi ta mai kyau za ka zo ka gyara, to kaga an samu gyara. Amma duk lokacin da ka ji cewa kai abin da ka yi daidai ne, to fa magana a dawo a gyara ya riga ya tashi. Da ka duk lokacin da ka yi laifi ka fahimci cewa laifin ka nan daidai ne, to fa ba za ka zo ka gyara ba har abada, to kaga anan halaka ta yi, wannan abin ba zai taɓa gyaruwa ba. To wannan ɗabi'a ce wanda yake ta shedan, kuma ya kimsa ta a cikin wato ƴaƴan Adam ba ma son karɓar laifi, kowa baya son karɓar laifinsa. Domin duk wanda yake karɓar laifi zai gyara. Ku lura annabi Adam alaihi salatu wassalam da shi da matarsa, da Allah ya ce musu kar su ci bishiya, sai suka ci. Ko bayan sun cin nan sai suka gane su yi kuskure, me suka ce? Rabbana zalamna anfusana, ko wa lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Ya ubangiji, mun zalunci kan mu, kaga sun karbi laifinsu, suka ce Allah mu da roƙonka gafarta mana, don in baka gafarta mana ko za mu shiga matsala. Yanzu sun zo su yi gyara kenan. Sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Sai Allah madaukakin sarki ya sa Adam ya karbo su kalmomi daga gurinsa. Wannan kalmomin da Adam ya karba shi ne istighfar da yi, rabbana zalamna anfusana duk. Da haka fataba alayhi, sai Allah ya karbo tobarsa. Da haka Allah madaukakin sarki ya yi masa an wuce wannan laifi. Amma yanzu shedan shi ya yi kuskure, bai yadda ya kuskure, sai ya ce rabbi bima agwaitani, ya Allah a dalilin halakar da ni da kai. Don haka yanzu kenan shi ba shi halakar da kansa ba, shi fa shi tawaye fa. Amma sai ce Allah madaukakin sarki ne wato kenan ya halaka shi. To yanzu tunda bai karɓi gaskiya ba, duk mutumin da bai ki karɓan gaskiya tare da ya santa, to yanzu abin da rage masa ba shi ne wato kenan ƙoƙarin tabbatar da rashin gaskiyar sannan ya zama gaskiya. To abin da rage kuma za ga shi ne hila, dabara, amfani da ƙarfi. In mai ƙarfi ne amfani da ƙarfi, dole sai an yarda abin nan haka yake. In mai marar ƙarfi ne sai hila da dabara da wayo ya tabbatar da wato kenan gaskiyarsa akan rashin gaskiya. Mun fahimci wannan? Za ku zaɓi da shaɗa yake ne. La uzayyinanna lahum fil ardi, wallahi sai na ƙawata musu a ban ƙasa. Me zai ƙawata musu? Aikin saƙo, tazyin. Zan ƙawata duk abin da aka ƙawata shi zai baka sha'awa. Saboda daga cikin ɗan adam, daga cikin ɗabi'ar ɗan adam shine na san ganin abu mai kyau. Shi yasa Allah ya kawata sama ya ce mun kawata wazayyana halin nazirina, mun sa ta zama mai kyau saboda wato kiran masu kallo. Allah madaukakin sarki kuma yana nuna sa ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne, yana son kyakkyawa kyau. Kuma ka ce annazafatu minal iman, ana son a ka fito fes fes. Kulura ma da kowa daura neman aure, mutum zai je shi ya gyara nan ya gyara nan ya gyara nan da daidaita wai ya fito mai kyau a gare, saboda ai sha'awarsa. Ita ma matar tana son miji, za ka ta yi kwalliya ta gyara nan ta kyalkyale nan ta kyalkyale don dai ta fito mai kyau, ya zama ana sha'awarsa. Don haka duk abu mai kyau ana sha'awarsa. To shaɗan ya fahimci wannan, don haka ya ce wallahi zan ƙawata musu, zan sa ya zama mai kyau. Me zai ƙawata? Zunubi. Tazyin na shaidan ta hanya biyu ne. Na farko ta hanya wato kenan tazyin al-qaba'ihi, zai zayyana musu mummunan abu ya zama wato kenan kyakkyawa. Wannan yana daga cikin aikin shaidan, abin da wanda yake mummuna amma zai zana yana shi zama wato kenan mai kyau. Don haka sai mutum ya gan shi mai kyau. Wannan kuma ta duk nahiya da ka sani na rayuwa, ta kasuwa zai kawo ha'inci a ciki, ya nuna maka in kai da wuri-wuri za ka yi kuɗi, ko da wuri za ka shigar da kadararka, ko da wuri za ka sayo mai kyau, ya za ka shigar zai iya shimfiɗa maka abu wanda yake mummuna. don haka shi yasa ake son mutum ya zama yana fatawa a zuciyarsa. Wani sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata, yace jita ta sana anil alabi da kake istafti kalba, ka tambayi zuciyarka, ka nemi fatawa a gurin zuciyarka. Albirru matma'na ilayhi alqalbu, duk abu mai kyau shine abin da zaka yi zuciyarka a kwance, baka tsoron kowa ya ganka kana yi. Yanzu kana sallar raka'a biyu zaka shaka ganka, kana cin tuwo na halal da ka samu a gidanka wa zaka shaka ganka, amma kana shan giya fa zaka goye ko mutai rashin taba ba zai so ya gaishe ba. Kora zuciya ta kekashe yana yi a fili, amma inda ya ga wani zaka ga ya kashe, saboda me hausa sai ta tita abu. To haka nan ne sadaka, duk abu mumuna shedan zai kawata shi, ya kawata shi sai ka zama mai kyau da gare ka, sannan zai iya shigowa ta cikin addini. Addinin nan dai abin da ya gabata mai itikadi na farko mu yadda cewa shedan abokin gabanmu ne kuma akwai shi, na biyu mu yadda cewa shedan yana kawatar da mummunan abu ya zama da shi mai kyau, kuma wannan matsala tana iya shigowa cikin addini. Saboda haka kenan wanda yake son yayi addini ranar lahira Allah ya karba, yana bukatar mai nazari ya ga wani irin addini ne Allah yake so. Tun daga ran da kungiya ta farko ta fita addinin nan, tun daga kan wato kenan su kadariya da jabariya har zuwa kan lokacin da mu'tazila suka fito, shi'a ta fito, sauran kungiyoyi suka dinga biyo, ba har ya zuwa yau kungiyoyi suke. Kowace kungiya kuma shedan sai ya zayyana ta sai mutane su tabbata sun tsamani ita ce za ta kai su bakin gaci. Kowace zai kawata ta, amma dubun yi ittifaki abinda musulunci ya zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Islam din kawai, kar ka kara komai akai, shine Islam abinda ya zo da shi kenan. To haka da kullum dada fitowa suke, kullum dada fitowa suke, kuma duk inda da mutum ya ga mutane sun yi cha da tunanin cewa nan ne mafita take, kuma za su da abu da mai kyau, amma kuma fa ta yi samun matsaloli. To ta yaya mutum zai samu al-islamu safi, fiyo islam? To dole akwai bukatar nazari, mu koma zuwa ga asali. Ya dabu da cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhiru hadhihi al-umma, ko Abdullah ibn Mas'ud ne kai ke fada, Abdullah ibn Mas'ud, akhiru hadhihi al-umma la yusli illa bima salaha biha awwalaha ko al-awwalu ko ulaha, karshen wannan al-umma ba zai gyaru ba sai da abinda na farko suka gyaru da shi. Na farkon su ayyuka ba sahabbai bane, ya wani irin kungiya sahabbai suka yi, menene suka yi na aikin ibada a wajen sallah da azumi da ibada, ana taban su Qur'ani yana cewa laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu. To duk Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, ya yabe su, ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. Duk irin wannan yabon da irin wancan addinin da suka yi shine mu ma mun za mu samu watakinan abin nan. Saboda shedan yana nan, yana ta tazini, kuma kullum in bai fito ta nan ba zai fito ta jan, in bai fito ta nan ba zai fito, in baka fada cikin wannan ba za ka fada ta, in baka fada ta tarko ne na Allah mai yawa da kunjiya. Allah ji kawai baya cikin wannan misalci ce in ka wuce wannan a jika cikin wani, mun bayyance wannan. Saboda haka akwai tazin wato kenan na mummunan abu ya bai da kai wato kenan kikkiawa, akwai kuma wato kenan mummunan abu ya mai da shi kikkiawa, sannan kuma akwai tazin wajen wato kenan sa maka kasala cikin aikin alkhairi ka gaishe wato kenan mummuna, aikin alkhairi ka gaishe mummuna. Abin da yake shine daidai din sai ya samu ka shine mummuna, gashi dai shine sunna ta zo da shi, ko shine alqur'ani ya zo da shi, ko shine wato kenan magabata suka zo da shi, amma yanzu shine ya zama abin kyama. Saboda haka yanzu abin ya canja, saral awwalu akhiran, na farko zai zama shine wato kenan na koma ya koma na karshe. Saboda yanzu mummuna abu an mai da shi shine kyakkyawa wanda bai da asali, mai asali kuma an mai da shi wato kenan shine mummuna, duk da shine wato kenan mai asali. Don haka akwai bukatar mu nazari a cikin wannan, saboda mu tsallake a wato kenan maki da shedan. Yana nan shekara da shekaru dubban shekaru yana yawo a duniyan nan ya ga dabara a can ya ga dabara a can ya ga mai wayo a can ya ga mai wayo a can don haka sai mun yi nazari wajen wato kenan kauce ma mu kaucewa wannan tazin da shedan wato kenan yake yace zai yi sannan yace wala ugu yana mu ajami wallahi duk gaba din sai na halakar da su duk gaba daya sai ya halar da ka da abin da yana shi ta kuma shi da duk sai ya halakar da mu duk gaba daya da wannan aqida yazo duniyan nan da wannan aqida ya nemi a saurara masa kuma Allah madaukakin sarki ya saurara masa ba zai mutu ba a ga gudun rawarsa ya je halakar wato kenan din kowa da kowa din in zai iya yi ga fage wato kenan ga mai doki kenan kaga dole ne wa'ansu sai sun halaka hanyoyin halaka kuma suna da yawa hanyar tsira ita ce daya shi yasa zaka ji cewa ni yukhrujuhum min adh-dhulumati ila an-nur zulumat duhu 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 kala kala masu yawa amma kefa ila nur bai ce ila anwar ba hasken kwaya ɗaya ne amma duhun su ne suke da yawa saboda ga wancan ga wancan ga wancan ga wancan saboda yana da kyau jama'a yi nazari akan wannan aya shedan ya taka fatar ko wanda yake mai tsananin gaske to mu je mala
inna ibadaka minhumul muqdasin
Allah madaukakin sarki yace shedan da kansa da yayi kuri ko wala ugu yana hum ajma'in sai na halakar da su wallahi dan lamur kasami ne wannan wallahi sai na halakar da su gaba ɗayan su sai yace amma illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai wato kenan bayinka daga cikin su al mukhlasina wanda suke wato kenan masu ikhlasi al mukhlasina ko wanda suke Allah madaukakin sarki ya kare su in an ce mukhlisina masu ikhlasi masu yin abu dan Allah suna yan kokarin su ga abin da suke dan Allah to amma sai Allah madaukakin sarki ce mukhlisina su kuma su ne wanda Allah da kansa ne tsarkake su kansa akwai abin da kake kokarin kai na alkhairi akwai kuma abin da Allah madaukakin sarki yakan baka inaya kansa special concern dan ya dora ka akan abu to sai dai bayinka wanda kai ka tsarkake su shine wato kenan ba zan samu nasara a kansu ba Ibn Jarir al-Tabari yake cewa da can annabawa kowane annabi ya kasance yana da masallaci da yake da shi a gefen gari can duk lokacin da ya buƙaci wani munajaci tsakanin sa da Ubangiji sai ya fita sai ya tafi can sai ya ji shi sallarsa gargadin abin da aka kaddara masa in raka'a biyu in hudu in ma nawa ne sannan sai ya roƙi abin da yake bukata a wurin Ubangiji to wani annabi wata rana ya fito sai ya samu a inda yake sallar sai ya ga wani ya zo ya zanna ya tsare wurin kuma ya zanna kamar alƙiblarsa kenan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai mutum ya dan kauce sai ya dawo ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ta kai wannan da kake neman tsarin da kake da shi din fashishin din fashi din ne kenan shedan din ne kenan ko auto shi kai to ba ni labari ai gara mara ka zo ka dama ina ne ba ni labari ya kake halakar da mutane sai ce kai din ba ni labari yaya kake samun tsira daga sharrin shedan sai kowa ya ja kowa sai ya fada masa daga baya shi wannan annabi sai ya ce masa na farko duk lokacin da naje tashwishi a cikin zuciyata zan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to haka Allah madaukakin sarki yana bani kariya sannan na biyu idan har ban ankara ba na fada cikin abin da ba abin nan ba sai na tuno innal ladina taqaw idza massahum da'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza hum mufsiduna maza sai na sake ta'awuzi in na fada na tuno maza sai sake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce wannan kuma ita ce babbar hanya ta kariya daga gare ni ni shaidan to kai kuma tambayar da na maka ba ni ansa ko sai na kake halakar da mutane to shi kuma hanyar da yake halakar da mutane shine wato kenan ya zayyana musu abin da ba shi kenan ba ya kawata musu wato kenan abin da ba shi kenan ba ya nuna musu shi ne daidai ya hana su yin gaskiya ya dora su akan wato kenan hanya ta shedanci don haka yanzu waɗanda suke da ikhlasi Allah madaukakin sarki yana wato kenan kare su yana ba su al-inaya al-qasirati special concern to ya zamu mu sami ikhlasi ya zamu yi mu abudan Allah sai mun yi tajridin kowace irin niyya a duk abin da zamu yi ba zamu yi dan neman daukaka ba ba zamu yi dan neman yabo ba ba zamu yi dan wani ya gani ba ba zamu yi dan mu samu wani abu ba duk abin da zamu yi sai mun yi tajridin niyya shine cewa mun yi shi ne dan Allah kawai duk abin da zai faru ya faru kawai ba zamu yi kuma wato kenan dan tsoron wani abu ba yasa ake cewa bayan Allah su ne zaka jin an yi magana kan sai cewa wala yakafuna law mutala'in ba sa ji tsoron zargi mai zargi a ce ba haka bane ko a ce ko sai ko a haka Allah yake so eh to haka zamu kuma dan Allah madaukakin sarki za shi kuma wannan kuma degree ne kuma ya danganta ga mutane daban-daban akwai waɗanda za su iya yin aikin su na alkhairi a fili zuciyarsu kuma Allah take nufi ko ba su nufin kowa kuma ba za su bar medical a shedan akan wannan aikin ba don haka suna bayyana ayyukan su kuma da karfin gwiwa amma fa irin wannan masu tsira wannan su ne wane da wane irin su Abu Muslim Al-Khawlani shedan ba zai irin su Sayyidina Umar shedan ba zai shiga cikin wato kenan lamarin su ba yana gefe ko kuma yana nesa-nesa da su amma yawa-yawan mutane za ka ga wato kenan suna boyewa dan makar a gari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawo cikin garin Madina da daddare yana jin karatun sahabbansa ya zo ko sai ta gidan Sayyidina Umar ya jara ta buga tulawa amma da ya zo gidan Sayyidina Umar bai ji ba Abubakar bai ji ba sai da ya matsa sai ji da safe ya kira su ya ce haka kai kana ta daga murya fa babba ya ce shedan ne ke kora o idil usnan ina tada masu bacci o tsari da shedan ina koran shedan kar ma ya iso kusana yana zare masa ido yana barazana shedan ba zai iso ba to kai Abubakar kai kuma ya muryar ka bata bile ce inna ma unaji rabbi ai ni da ubangiji na muke munajati da haka babu kata duniya ta sani saboda haka mutane kala kala ne wanda yake da karfin yayi abun sa a fili shedan bai shiga ciki ba matsala amma wanda yake masu rauni iri na to ayi ɓoye ya fi kusa da samun ikhlasi ta yadda tsakaninka kai da ubangiji ne ba abin da aka samu magabata wanda suka tafi akan wannan sosai kaga mutum ya haddace alkurani daga bakar har nasi a ka taba jisira tilawa ba ka taba jisira tilawa ba zai wani kuma in yana yi daga wancan anguwar masu yanci to mai wancan din shedan ya fi kusa da shi akan me yin wato kina abuya amma kuma kowanne in dai ikhlasi ya tabbata Allah barakatun sarki zai bashi ladansa amma fa da zaran an samu wato kinan wani yaji to matsala za ta iya faruwa haka me yin sallah ko wanda yaje yake a gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu min salatikum fi buyutikum wani abu na sallan ku na nafila ku yi a gida inda na abin ne na dafarilla ne wanda a masallaci ake so ko fi sirri wal alaniya alaniya farilla fi sirri na abin nan na mustahabi saboda haka ya zai shiga cikin sallah haka ma sadaka zai shiga cikin ta in tubdu sadaqati bani imahiya wa in tukuha wa tutu al fuqara fa huwa khairul lakum kaga usulubi na alqur'ani in dai za ku bayyana sadaka ku bayar ta a fili musamman ta farilla zakka to madalla da wannan amma fa in kuka boye kuka tsakanin ku da Allah kuka bar wa talakawa to wannan din yafi alkhairi saboda yafi kusa da rashin wato kenan riya a cikin al'amarin ku wanda kuma riya tana daga cikin manya madakilin shaytan mutum ya kare aikin sa na alkhairi yayi jihadi da riya ya shiga wuta ya yi karatun alkur'ani dan riya ya shiga wuta ya yi menene ɗayan farkon mutum uku da za su fara shiga wuta da mai karatun alkur'ani dan riya da mai sadaka dan riya da mai jihadi dan riya su ne farkon waɗanda za a sa a wuta to kaga ai ya zo wannan bai zama ya amfanar ba da sun boye wallahi da yafi musu alkhairi saboda wannan ma yana daga cikin madakilin shaytan saboda shaytan yana da hanyoyi da dama gaske wanda yake yayi alkhairi zai yi abin nan amma masu ikhlasi Allah madaukakin sarki yayi alƙawari shi kuma zai kare su. Kafin ma Allah ya faɗa, shedan da kansa yace illa ibadaka minhum almukhlasina, sai dai bayinka daga cikin su wanda suke yin aiki tsakaninsu da Allah, tsakaninsu da Allah, wanda kuma wa qalilum minhum, ɗan kaɗan ne, dole sai wani abin ya ɗan shigar mana. To amma da ya shiga mazama sai a yi ta'awuzi, sai Allah madaukakin sarki ya fitar da wata kenan wannan abu a cikin zuciyarsu. To mu je malam.
قال هذا صراط علي مستقيم.
الله مدوكاكين سيكي سي الله يكي هذا صراط علي مستقيم وانا حيني يكي اغريني ودى تكي واتكينا سييا اي معنا وانا شيني واتكينا هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يخدم به على الجنة. Ita ce hanya wanda mutum zai tsaye da ita har ya zama an jefa shi a cikin aljanna da wannan. Ita ce wata hanya, hanyar ikhlasi, yin abu don Allah, ba don wani ba, ba don waɗansu ba, ba don ƙungiya ba, ba don kowa ba, don Allah maɗaukakin sarki, ba neman ɗaukaka a cikinsa, don Allah. Ko menene mutum zai yi, wannan ita ce hanya a gare ni, in ji Allah maɗaukakin sarki, wadda take tsiyayya, wadda za ta kai mutum har gidan aljanna tiryan tiryan ba mu fashi. Duk abinda mutum zai yi shi don Allah, ita ce hanya wadda take tsiyayya, kuma ita ce hanyar da za mutum zai samu kariya daga shaidan, don haka shaidan ba zai iya abin nan ba. Don haka yanzu abinda ya kamata mu saka a zuciyarmu, akwai shaidan, sannan akwai alƙawarin da zai halakar da mutane, kuma daga cikin halakar da mutane akwai tazyin, zai kawata mana kyakkyawa, zai kuma munana mana, ai zai kawata mana mummuna, zai kuma kyautata mana, menene yake faɗa ne, zai munana mana kyakkyawa, zai kuma kawata mana mummuna. Amma duk abin da yake maganin wannan shine mu yi don Allah, sannan mu yanda aka ce. To saboda haka kenan ba karamin yaki bane, kuma wannan ita ce hanya wadda take tsayayya, in ji wato kenan Allah madaukakin sarki. Yawwa, kuma inna rabbaka labil mursad, lalle ubangiji yana nan wato kenan a madakata, yana jiran mutum, kuma zai sakamta mu kowanne ɗaya daga cikin mu gwargwadon wato kenan niyyar sa, gwargwadon wato kenan aikin sa. Wasu malamai suna cewa wani lokaci zaka ga mutum zai aikin ibada a bashi lada kashi daya, amma wani zai yi da same ibada a bashi lada kashi goma, saboda niyyar sa da kuma abubuwan da yake wato kenan halartowa a cikin niyyar a daidai wato kenan lokacin da yake yin wannan aikin. Wallahu ta'ala alam. Don mu jama'a,
inna ibadi laysa laka alayhim sultanu lilla man ittaba'aka min al-ghawin.
Allah madaukakin sarki yace yace ba shaydan, inna ibadi, bari na da tabbatar maka, ai kai kanka ka ce banda bayina mukhlisai ko, to bari na da tabbatar maka, yanzu an yi stamping kenan, an ba da alhukumin nihai a kai, an yi stamping cewa hakan din haka yake. Inna ibadi, lalle bayina, laysa laka alaihim sultan, baka da wato kenan power a kansu, illa man ittaba'aka, sai dai wa'anda suka bi ka min lagawina, cikin wato kenan harakaku. Yanzu anan abubuwan la'akari shi ne, da yace inna ibadi, lalle bayina, in ji Allah madaukakin sarki, akwai inaya ta musamman ko, akwai special concern, yace bayina, ya ja su jikinsa ko, amma wani bawa ne ba nasa ba, eh jama'a ke cewa duk kowa nasa ne, ba wani ba nasa ba ko, yau duba yi sana, amma sai ware wa isa ce wannan su ne bayina, su ne bayan Allah madaukakin, ko ma muna faɗa cika ai wani bawan Allah ne, muna faɗa hakan nan. Don haka to amma ya ake mutum ya zama bawan Allah, waye taɓa tunani akan wannan, ya za mu yi mu zama mu shiga cikin waɗannan mutanen wanda Allah madaukakin sarki yace inna ibadi laysa laka alayhi sultan, bayina ba za ka taɓa samun sultani a kansu ba. Mun taɓa tunani hakan haka, mun taɓa zama muka yi nazari, mun taɓa programming a kawo kanmu ga yanda za mu gumu har mu kai wannan matsayin. Musulunci komai a fili yake, babu abu da yake boye. Allah ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum jahiluna qalu salama. In kana so ga sifofin su a fili a cikin Al-Qur'ani, Surat Al-Furqan, Allah madaukakin sarki ce bayan Allah Ar-Rahman din nan, tun daga tafiyar su ake tantance su, alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan, in za su yi tafiya a ban kasa za su tafi a natse, babu hauka a cikin tafiyar su, babu hargowa, babu wato kenan girman kai babu kafafa da takama innaka lan takrikal arda wala tabrikal jibal dula yau in kana kafafa ba za ka kai tsawon dutse ba in kuma kana san dane da isa ba za ka iya fuda wato kenan kasan nan ba a mutanen baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana akwai mutumin da yana tafiya saboda takama da nuna isa sai kasar ta bude ya shiga sai aka rufe shi shikenan ya tafi kenan saboda haka wasu suke fassara faha da cewa da'aha aika taka kasa domin ba za ka iya huda ta ba ka tafi a hankalinka a nitse saboda haka bayan Allah Allah ya ce a tafiyar su ma a nitse suke babu hargowa babu hayaniya yanzu na Allah al'adi hauna sannan daga cikin sifofinsu shine idan suka saba da mutum akan wata kadiya shi mutumin bai fahimce su ba sai ya musu hauka ko ya musu wauta akan wannan to kalu salama ba za su nemi wata kenan a tada hayaniya tsakanin su ba mun bayyana wannan ni ga yadda nake fahimta abun shine nake gani daidai kai ga yadda kake fahimta sai ka zo ka haure da fada ai wannan naku hauka ne wannan kaza 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 kaga na ma kamun abin da ba shi kenan ba idan ina cikin ibadur rahman ba zan nemi fada da kai ba don na san baka fahimce ni bane in ka fahimce ni za mu yi ittifaki da ni da kai yanzu abin da yake maganin irin wannan shine na same ka na yi kokari na samu dalilai da hujjojin da zan iya warware maka naka in saukar da kai a kai in danna da kai a kasa damas har sai ka yarda cewa eh kai din ne kake zan kuskure sai mu dawo mu yi ittifaki amma idan ka hauro sai na hauro me za a yi ka gani sai zama wajirmu jarrahu subha'u qaumin fa kullu bi ghayri jariha ikabu sai zama laifi ne wanda wawayen waɗannan mutanen za su je su zawo sai haukan kowa da kowa sai haukan kowa da kowa saboda shi yasa wani lokaci zaka ga in kaga an samu irin wannan to wawayen mutanen ne in an ce sufaha safihi zai iya zama a cikin jahilai zai iya zama a cikin malamai zai iya zama a cikin masu wa'azi zai iya zama duk mutumin da aka samu sabani tsakanin mutane kullum kokari yake ya rika buɗe da gap din yana daga cikin subha ko malami ne saboda ai makasudi shine a hada mutane akan hanya guda daya kuma hanya wadda take mai daidai kai kuma sai ka ba kirkiran hanyar da zaka rada barka tsakanin waɗannan da waɗannan ai ku kaza 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 ne ko ka samu malamin su kai attacking ko kungiyar su kai attacking ko kuma wani abu na su kai ra'ayin su kai attacking ta attacking din da ta hanyar da ba za su yarda da kai ba kuma har yanzu sai ka faɗi gaskiya ta ka kuma suke karbanta to kaga yanzu anan wato kenan kai da kake wannan ka zama safihi to daga cikin sifan waɗannan shine cewa in sun samu sabani da mutum kullum wato sukan ce masa kalu salaman sai su kokarin su ga ya za a zanna lafiya da su da shi ta ya za a yi su convince din sa ya dawo ya fahimci fahimta irin tasu har ya zama wato kenan ayan dinki ko kuma su su fahimce shi idan su ne akan kuskure su sake nasu don haka Imam Shafi'i Allah madaukaki take yake cewa ma na za'atu ahadan illa wa wujudtu ay yazhar al-haqq ala insani ban taba munazara da wani ba akan wata kadiya ta addini face ina addu'a Allah sa shine mai gaskiya Allah sa shine gaskiya gaskiya ta fita a tafiyarta fita a harshen sa saboda idan muka yi munazara da mutum akan kadiyar da muka saba sai ta bayyana ni ne mai gaskiya to ni ne na karabun sa dama a cikin wannan fahimtar ne amma in shine mai gaskiya yanzu na gano gaskiya ya kare ni ko bai kare ni ba kullum muka yi munazara ni haka nake so ni haka nake so kaga kenan yanzu zai bude kofa sosai na majal da yanda zai tsaya ya fahimce ta kyakkyawan fahimta kuma ta hanyar fahimtan ka ne zai gane me ya damuwar ka ta nan ne kuma zai iya jawo ka ya sa ka sauke makaman da kake da shi akan naka kungiyar ko akan naka ra'ayi ko akan naka fahimtan don ka dawo kan hanya wadda take daidai to yana daga cikin sifar ibadur rahman kullum kokari suke su dinke su dawo da mutane akan hanya wadda yake mai abin sannan suna kwana suna sallah yabituna lirabbin sujadan wa qiyaman to daga cikin sifar ibadur rahman dole sai mutum yana sallah da daddare dole ne sai mutum yana sallah da daddare domin Allah madaukakin sarki da wannan yayin training din annabi da wannan training din sahabbansa har sai da ta kai ga sun kama yazo yana sassauta musu da kansa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yaqdiru al-layla wan-nahar yace alima la tusu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an dan kan an yi training din su akan wannan hakan nan sun kama kuma amma kuma da ayan nan ta sauka Allah ya ce musu bakar wa mata ya sarar min Qur'an akwai wata riwaya da ta tabbata nuna cewa sahabban sun rage sallar zai yi gaske ka sabita wannan din dai hakan ne suka tafi da ita don haka idan mutum yana so ya sa kansa a cikin wannan silalin zaran wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga kai ma kana so ka shiga dole sai an yi sallah da daddare ya bi tun rabbi su ta dan kiyama sanan da gaske me idan an fagu lamin sirri ko lamin kuma ba sa barna ba sa koro a rayuwa yawa dan Allah ya ba su wadata ba za su ji sifado ba dan Allah ya ba su wadata ba za su ballaga zarba dama dama suke nema wanda za su taimaki addinin musulunci oke na dauki abin da nake bukata sauran sai da taimaki addinin musulunci dishi ga haka kullun kullun suke a gani haka har yanzu a karshen suratu har sai zuwa karshen suratu Furqan Allah madaukakin sarki wanda yake so assignment ne yaje da kisa suratul Furqan ya karanta wayannan sifofin da Allah madaukakin sarki ya sifata bayan sa wayanda shedan ba zai samu nasara akan su ba ya rubuta su daya bayan daya ya ga da wanne zan fara a wannan din a ina nake nayi nisa ko ina kurkusa du zamu samu muna da dan haji dan kankani a ciki amma ya zamu mu gyara shi ya zama wata kenan hazzi mai girman gaske har zai zama mun fita daga cikin mutanen da shedan zai iya samun galaba a kansu mun bai jona saboda haka idan haka ta faru sai mu shiga cikin wannan aya din inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina wanda suke da wacce sifa din to ba ku kada sultani wato kenan a kansu to amma mai sultani ana ne sultani wata irin power ake nufi me wata irin power ake nufi Allah ya ce baka da power akan bayina wata irin power ake nufi wani mutum ya tambaye wani malami cewa sakar baka Allah to ni ga wannan aya inna ibadi laysa laka alaihim sultan kuma naga aljanu suna shiga cikin jikin musulmi kowane gari zaka samu wani aljani ya karmata wani aljani ya shiga jikin sa wani aljani ya shiga jikin sa ka kuma Allah ya inna ibadi laysa laka alaihim sultan kuma ni na ya zama a cikin Ingila ba ni kallon haka da yanda kai gara cewa ga wani na farfadin aljani ya bige shi in ma akwai da zaka samu nadir ne in ma akwai zaka samu nadir ne irin wannan tunani yasa wani kuma yake tunani cewa to muna musulmi Allah madaukakin sarki zaka samu talauci a duniyar nan yafi karewa kasashen musulmi rashin zaman lafiya a kasar musulmi amma ga kasan kafirai kuma su suna sabawa Allah madaukakin sarki sannan arziki yana gurin su zaman lafiya yana gurin su shedanu suna gurin mu tare da kuma wato kin Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu saboda ka sultan din nan me ake nufi kenan me ake nufi sultan din kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu sake nazari mu gani menene ma'anar sultan ne tukunna da Allah madaukakin sarki ya yake magana akan shi bayina baraka samu sultani akai ba akan su ba shi sultan din shine ba za ka samu power da zaka iya hana su shiga aljanna ba za ka samu power da zaka iya hana su ibada din gurin gun ba baraka samu power da zaka iya amma zuwa wani certain level tunda an turo shi ya zo shi cikin mutane sannan kuma dama kafire ya aje su a gefe su ba damuwarsa ne su ba tunda su dama ai ya riga aje su a gefe ko yau yanzu wannan wanda suke kokari su kubucen ne yake so ya karbu don haka damuwar shedan a cikin musulmi ne yauwa to shi yasa su ya fi fitina kuma kokari yake ya ga cewa ya sa su sun zo fita a cikin ibadur rahman dan ya samu sultan din akai mun bayyana wannan to wala Allah yana daga cikin dalilan da yasa shedan din ya fi fitinan kasashen musulmi saboda su musulmi sune suke da license na tafiya aljanna amma duk wani wanda ba musulmi ba Allah madaukakin sarki baya karban addini in ba musulunci ba mu mai janna to saboda haka da haka sultanin da Allah madaukakin sarki yake akwai dan setting level da Allah madaukakin sarki yake ba shi dama saboda imtihani a su musulmi ai kaga ko yaki yake da annabawan lokaci sai da al-harbu sajjalu ko da haka yakin Badar su ai suka yi nasara musulmi da haka zo Uhud fa aka she musulmi wajen 100 haka ne in an je yakin Yarmuk a kashe musulmi wajen musulmi kabila ɗaya ta rasa mutum wajen sama da 500 da dai sauransu an yi yakin muta ko sai da dabara Khalid bin Walid ya janye musulmi saboda za a karar da musulmi wato kenan gaba daya saboda al-harbu duwal yau to wannan sultan din Allah madaukakin sarki wani lokaci ya kar janye shi kadan dan ya jarrabi musulmai sannan kuma ya ba su daman samun shahidai sannan ya ba su daman su gano kuskure su istighfari su dawo wa Allah madaukakin sarki a matsayin sa take da ubangijinsu don haka ina ibadi laysa laka alaihi sultanu illa man tabaka min al-gawl wanda suka bi shaydan cikin halakaku to su dama yana da cikawa sultani a kansu to wanda yake da sultani a kansu kan dama ai yaji ya daure su ya aji yauwa to yanzu yana kan wanda baya da sultani a kansu ne yake so ya samu sultani shi yasa rikicin tsakanin mu da su yake yawa mun bayyana wannan to sai dai mu nemi tsarin Allah madaukakin sarki da neman taimakon Allah madaukakin sarki to mu jama'a
وإن جهنم لموئدهم أجمعين
لها
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
الله أمرك كيف تكتب وإن جهنم سوى إن دسوك بيك تكين حالك كلنا للي تبسو تنجهنم lamawidihum ita ce gurin alkawarin su alkawari shine Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin wutan jahannama Allah ka sa ba mu ciki Allah ka kiyashe mu da shiga wuta Allah ka kiyashe mu da shiga wuta lamawidihum ajma'i kuma gaba ɗayan su kaka kabbu su duk wanda ya bi shedan to can ne makoman su mun ga kuma yanda ake kai rikici tsakanin su da su za a yi na lahira ko musulunci kullun komai a fili ne alhamdulillah Allah ya ba mu irin wannan addini duk abin da zai faru a lahira na gaya mana tun yanzu saboda mai hankali abin ko wai man khafa adlaja ko man adlaja balagal manzila duk wanda ya ji tsoron makara zai sammako wanda ya sammako ko zai isa da wuri yauwa saboda haka ana gaya mana abin da yake faruwa a can wanda suka bi shaydan Allah madaukakin sarki yake cewa wutan jahannama ita ce inda aka yi alkawarin saka su kuma gaba ɗayan su ma'ana gaba ɗayan mutanen shaydan don haka kenan kaga akwai yaki a gare ni da kuma kai ke ma har da ke kowa ya kokari ya fitar da kansa daga cikin jama'an shaidan ta yadda ranar lahira ba zai zama wata kina ya shiga cikin wannan abin din ba kuma ita wannan wutar jahannama lahasa ba ta abuwabi tana da kofofi guda bakwai ai madakin kaga yace inna fil jannati qawm samaniyata abwab ko aljanna tana da kofofi guda takwas ga kofa daya ta kan ga kofa daya ta ce ga kofa ta ce ko kuma kowace kofa akwai masu shiganta rayyan ita ce inda masu azumi za su shiga ko masu yawan sallar tahajjud mai yawa da tasu ko yawa ko sallar nafilfili masu yawan zakka da sadaka mai yawa da inda za su shiga masu bin iyaye mai yawa da inda za su shiga kaga rayyan din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba mu misali yace idan masu za a ce ina masu yawan ta'azimi suka ce ga mu a ce ku taso to ku shiga tana suna shiga sai a rufe kif sai yace wani ba zai shiga tare da su ba mai yawa waccan kofar ta masu sadaka ma mai yawa haka ne ta bin iyaye mai yawa haka ne ta karatun alqur'ani mai yawa haka ne ta yawan sallar nafilbil mai yawa haka ne kowace kofa da mutananta to ita ma wutan jahannama laha sab'atu abwabin tana da wato kenan kofofi guda bakwai likulli babin minhum kowace kofa daga cikin su waɗannan da suka bi shaidan akwai juz'un maqsum wani yanki wanda aka raba kenan masu sako kaza tanan za su shiga masu sako kaza tanan za su shiga masu sako kaza tanan za su shiga to kai irin sakon da kake yi ta wata kofa za a shiga kaga kenan yanzu daga cikin abin da ya kamata mutum musulmi ya sa cikin akidarsa cewa shine babu abin da yake kai mutum ta sama da saban Allah to idan naka saban ta wace kofa ne zai shigar da kai wannan yana daga cikin abin da ke daga hankalin bayan Allah magabata. Wani tabi'i wani daga cikin magabatan salaf ya kasance kullum a cikin kuka yake, nan dinsa kullum akwai wato kenan gurin kwararar hawaye ko wa asbata alwajibu qatay abratin wa dhanan misal albihar alaka daka wal anami sadaka. Aka tambaye shi akrama Allah me ya faru, yace ai ina karanta wannan aya la hasabu atu abwabi li kulli babin minhu ko juz'un maqsum, wuta tana da kofofi guda bakwai, kowace akwai wanda aka rubuta sunan su za su shiga ta nan, ku ga kofar ku kuma an kun shiga sai a rufe kofar wannan ma da wannan bukata su wannan ma ga. To yanzu idan aka yi rashin sa'a sunana ya fito ta ɗaya daga cikin wannan kofofin ya nan a duniyar Allah nan, ya zan yi a duniyar Allah nan, kuma kaga aikin ka da zai kai koko. Amma inda baka sabon Allah ba fa baka da kis da wa'idan guraren, don haka yana da kyau wato kenan mu sake nazari cikin al'amarin wato kenan rayuwar mu gaba ɗayanta, ta yanda wato kenan ba za mu abin nan ba za mu fada cikin ɗaya daga cikin rabon wannan ba, rabon wannan kofofi ba, ya rade mu shiga ɗaya gurin wancan kuma kun ga abin da zai kai mu mutum ya zama daga cikin ibadur rahman. Sannan ibadur rahman mun faɗi kaɗan daga cikin sifofin su, kace sauran kowa ya je ya karanta suratul furqan ya kuma nazarce ta ya fahimce ta ya ga inda zai fara cikin ibadur rahman. Wannan kuma masu shiga wuta su ma akwai abin da su annabi sallallahu alaihi wasallam ranar lahira za a tambaye kowane mai ha'inci a ƙarƙashin tusarsa, saboda duk mazinata a ƙarƙashin tutan zina za su tashi, mai yawa za su shiga ta kofar da ake yin zina, duk azzalumai ga kofarsu, duk masu ha'inci da yaudara ga tasu, duk maƙaryata ga tasu, duk maciya amana ga tasu, ko kuma a haɗa da wane da wane da wane da wane sabo kaza da sabo kaza da sabo kaza, duk ku zo ta nan to ku shiga ta nan. Saboda haka wanne ne wato wanda mutum yake aikatawa sai kokari ya rabu da shi, saboda wato kenan kariya ga kansa kar ya zama wato kenan ya shiga cikin wannan kofa din. To mu je mana
innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin.
To alhamdulillah an ce wannan lokaci yayi zamu dakata nan gobe zamu tsaya nan innal muttaqina ko kaga gobe sai mu tayi da dan sanyi to za ta yi intim. To abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki sarki ya bamu ladan sa Allah ba mu aikata abinda muka kusura Allah ya gane da muka kusura Allah madaukaki sarki ya bamu ya da ya fi mana za mu dakata insha Allah. Akwai tambaya ko muna da bashin magana mu ta jiya ko akwai wani abu da zai kawo mana an yi tambaya a jiya akai ya halatta cako ba su ko bai halatta ba magaji to tun da kaddiya ce ta zamani muna bukatar wanda suke da masaniya a kai su zo su zara ta zamu bukaci mutum ko biyu ko uku wanda za su zama mana bayani a cikin abin da suka fahimta, sannan mu ga wani gefe ya kamata mu a fahimtar mu dora wannan al'amarin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya zamu mu baka makarfa dan mai bashi ya zo nan malam zo ya zo ya zo dan abu da saboda mutane su zo ka da mana bayani a gurguje.
Wannan shi ma na malam tabbata
ka dan matso kai bayani sai jama'a ku taurari bayanansa sosai. Wa alaikum assalam.
Kamar yadda aka yi a jiya dan tafin basa shin tana magani ne a duniya shi tana maganin basa ko ko ba ta yi, wannan yana daga cikin interview da na yi yau da safe dangane da su kuma abuta wannan tafin basa. Na samu ɗaya daga ciki wanda na yi masa tambaya a kan cewa shin ita safin basa tana magani kamar yadda aka yi tambaya a jiya a masallaci sai ce mini a shi bai dauki taku ba su da matsayin maganin ba su abin da ya dauki taku ba su shi dai yana shan ta ne kamar yadda abokanansa suka suka sha cikin ta amma duk da yana shan wannan taku ba su din bai fa hana shi ba su ya kama shi ya kuma nemi magani
na daban ba
na daban ya yi amfani
to alhamdulillah Allah ya saka
abin da ya faɗa mu
to akwai wanda zai ƙara mana wani jawabi malam bello bismillah mi abin a tsaye alaikum salam wa rahmatullah a ran taimaka mana da wannan abin ana jin maganganin dan yi hakuri ka zo nan din saboda yana da kyau mutane su ji shine amfanin abin din nan abin ba zai kai har inda kake ba yau sai ai kuma direct to the point
na ta abin kaman a hadisi ce kaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da aka karanta mana jiya na wadi sai wanda cikin da kike karanta mana cewa kan jiru
husnul khulq
wal ismu ma hada bin shi da garta shi ne ke kawo mana abin da kuma yake bibi shi ne kamar yadda mallan da karanta mana jiya abin da kike jin kai kawo a cikin zuciya shi abin da kuma akan zuwa kan kawo wannan maganin ba su
ma da kuma ya
kuma
wani na shi amma ana ganin ya zama
ta
Alhamdulillah. To alhamdulillah akwai wanda zai kara wani magana to a baka dama kai magana na kuya hakuri da Allah muna gazar malumat ne
gaskiyar magana kai ke shi ne tana da jirgin ta karta sai da in ka sha ta ka fara sha ka saba da ita to a duk lokacin da kuka sha ba kuma ba ka da kyau kenan za ka sai ka nemi ka sha ka samu nutsuwa kamar yadda mutum ya saba su ke
akwai addiction kenan
suke samu to ba nan ne gurin ke magana magana da ake ji cewa wani malami na lafiya yake cewa dukkan abin da aka kona shi amfanin sa ya kare ba zai yi amfani ba mutum hanyar yi ba su abu ba to ne kuma sun yake ganin akwai rukka cikin hukumar rukki da yake cewa al'asar da duk zai zama da wani asali zai a kan komai
al'ibaha
yawwa al'ibaha ko to halar ne to al'ibaha ke zama a sai wanda Allah ya kare ko kuma kai a wajen mu'amala da shi sai ka ce ko ya sarko ba mu kawo ta magana nan ne ya ke harin ba wani kullum ta mu kama su da ne da wani sa'iya ya ma harin su da ya la ya su ba yau ba to waɗannan kayan ne a wa ko duk abin da ya zama ya cutar da kai ko da ni halaci da ka ga ni halaci to ko ka ta yi ya wani kan kuma ba su kona abu da ya amfani in dai ya amfana ya zama da ita jirba amma idan ka gwada daga kati ko ka gwada daga cikin kada ko da su kai ya zama da haka waɗanda ne a hankali da wani dogon kara da wani shafu ba su da yaukin ta ni akwai ta da ko ba ku da san ta ta na
alhamdulillah ta alhamdulillah ta alhamdulillah alhamdulillah
a bani a fadin da duk in kisha wannan ba mun ba shi
shikenan shikenan eh mun fahimci mun fahimci wannan akwai wani mai ƙara wani bayani to mallan yi mana bayani ta ina son ka saba magana a cikin tsari ne alaikum assalam wa rahmatullah To alhamdulillah jama'a kun ja gobe da mutane suka yi bayani a kansa a duka wanda suka yi bayani ban ga akwai wanda yayi ba abun ba yau kuma falala duka sun yi magana ne out of experience tunda kaga na farko yake cewa har ma ya yi hira da wanda yake abin da ana cewa ana yin sadan maganin ba su ne amma in ba su ne kama yi sai ya ja ne wani abu daban sannan mai magana na biyu ya nuna mana cewa abin da yake halal shine in ka nemi fatawa a zuciyanka ta nuna maka cewa halal ne kuma zaka iya kai abu da kowa yana gani amma in kaga sai abuya to akwai matsala kuma ga ɗabi'ar masu sha galibi ba sa sha a fili har sai in an samu ke kasa a zuciya to ke kasa a zuciya kuma takan sa mai shan giya ba zai sha a fili yawa amma inda ba samu da sauran imani za ka gane boyewa to duka irin waɗannan ne da dalilai da Allah rama ya bayar da sauransu akan wannan zamu iya cewa gaskiya ne santan wannan abin ya fi alheri a mutane wallahi a'lam to malamin ya tambaya an san shi da ya halatta sallah sau biyu ko? Sallah sau biyu? Shi ne da sallah sau biyu ko? Sallah biyu eh kafin a fito mata su yi ko? Yawwa babu laifin hanyar hakan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da ya rasu mutane ne kowa yake zuwa masallaci ya tafi ba tare jami'i aka yi masa jami'i kamar yadda ake mana ba wannan zai masallaci wannan zai masallaci wannan zai masallaci haka aka yi masa eh saboda haka da mummuna abu ne Allah madaukaki suke ba zai bar abin ya tafi haka ba yawa amma abinda yake urfu islami shine cewa idan mutum ya mutu za a yi masa sallah daya ya masa sallah daya wannan ta gamsar yawa amma in akwai bukata an yi wani mutum ya rasu yana daga cikin mutanen da suke zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke hidima a masallaci bayan ya mutu mutanen anguwarsu suka yi masa sallah suka je suka bi da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana biyu bai gaishe ina wani aka ce ai ya rasu ayya yace halla azabtu muni yanzu wane da su ba za a gaya min ba yace dilluni ala kabarihi aka nuna masa kabarinsa ya tafi can ya je masa sallah a kabarin nasa saboda haka zai iya faruwa haka sannan akwai abin da ake kira da salatul ga'ib salatul ga'ib wani lokaci kama a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi lokacin da Najashi ya rasu shi ya rasu a Habasha shi ya zama sallah a Madina to kama a zamanin mu ne yanzu idan wani babban mutum ya rasu wanda duk duniya ta san shi sai muka yi masa salatul ga'ib nan da Kaduna ba suka basa na Malaysia suka basa Singapore suka basa Indonesia suka yi America suka yi duba zaka iya cewa bai yi ba saboda bambanci yanzu duniya ta zama guda daya lokacin da yaro kowa ya sani muhimmancin sa mu muka ga ya cancanta mai masa irin wannan din can ma suka gani can ma suka ga ba za a iya abin da abin ba dan haka dai ba zai zama da matsala ba a fahimta ta wallahi fa'ala amma kuma kare zama rampant ko in ya zama rampant ko sai zama ta sunna daban yawa to ha akan wanda ya biyo shi to yanzu kaman tambayar guda biyu ne akwai azumi ko babu azumi ko kuma ana tambaya akan waye azumi inda akwai inda aka kashe mutum musulmi kisa na kuskure dole akwai azumi ai ko inda yau yanzu tambayan shine akan waye daya wanda ya koro shi ko kuma to wanda ya koro shi ga ba shi fige shi ba da aka koro shi me yasa ya kan hanya ato amma shi yazo sata ya ka kore shi nan ma shi ya sababa eh sai kuma ya kan hanya gurin mota eh kaga dai ba zai zo kaga ba ta a cikin gida da daddare yazo yana ɗebe maka kara ka kyale shi ba
sababi ne
eh
aka yi shine sabab na hawan sa
a zuwan sa dai aka kore shi shine sababi
yawa
don da yana gidan sa mai gidan ba zai je kore shi a gidan sa ba to wallahi alam yanzu dai dare ba suke zo su lanka yawa to waje eh